This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numad da dalol da kuma niyya muryar arewa. Zama a iya kama mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi. Jam'iyyar PDP na zargin cewa shi ma sabon shugaban hukumar tsaron asiri DSS Lawal Daura dan APC ne. Me kike cewa ke kuma APC?
An yi rajistarin mutane 100-100 a dukkan mazabu. Idan ka je ka duba ba gurin da sunan Lawal Daura ya shigo.
To me ya dada shugaban hukumar kwastan na ƙasa game da shigowa da shinkafa?
To wajen girkiya kuma wai kasuwar ta ɗan Najeriya ta za a danne. To shi ne na ce ban yadda ba.
Kuma kamar kowace ranar Laraba da hantsi, Maryam Dauda na tafa da shirinta na kallibi tsakanin rawuna. Za kuma a ji shirin sharshin jaridun Hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko. Amma fa duk sai an ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ceto waɗansu mutane 59 da suka haɗa da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maɓoyar ƙungiyar Boko Haram kusa da birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa ga cewar jami'an, an kashe 'yan ta'adda da dama, aka kuma ƙwace makamai masu yawa da motoci. Kakakin rundunar sojin Kanar Sani Kuka Sheka Usman ya shaida murya Amurka cewa duk lokacin da aka samu nasara irin haka takan ƙara wa ƙarfin gwiwa ba ga sojoji da ke yaƙin kaɗai ba, amma har ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Waɗanda aka ceto sun haɗa da dattawa maza 5 da kuma mata da ƙananan yara 54. Waɗansu daga cikin waɗanda aka ceton sun shaida wa manema labarai cewa 'yan ta'addan ba su abinci yadda ya kamata, kuma kowane lokaci sukan riƙa yi musu barazanar kashe su. Ƙungiyar Boko Haram tana kai farmaki ne a ƙauyuka da kuma yin garkuwa da mutane ta kuma tilasta su musulunta. Ƙungiyar tana kai hare-haren ta'addanci da zub da jini a yunƙurinta na maida Najeriya ƙarƙashin mulkin wato ƙarƙashin tsatsauran ra'ayin Islama.
Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mulla Umar. Ƙungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin Islama ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya Alhamis cewa Umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya, sai dai ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba ko kuma faɗin ranar ko inda ya rasu. Ta dai ce ne rashin lafiyar da ya yi fama da shi ya yi tsanani a cikin kwanakin rasuwarsa 15 na ƙarshe. Sanarwar ba ta yi wani ƙarin haske a kan sanarwar da gwamnatin ƙasar Afghanistan ta fitar ranar Laraba ba, cewa Umar ya rasu shekaru 2 da suka gabata. Sai dai ƙungiyar Taliban ɗin ta ce Umar bai taɓa fita daga ƙasar Afghanistan ba tun da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Amurka suka hambare gwamnatinsa a shekara ta 2001. Duk da hasashen da Afghanistan ta yi cewa ya rasu ne a wani asibitin da ke ƙasar Pakistan, sanarwar da ƙasar Pakistan ta fitar tun farko jiya Alhamis ta ce an ɗage zagaye na gaba na tattaunawar wanzar da zaman lafiya bisa ga buƙatar shugabannin ƙungiyar ta Taliban. To sai dai wani saƙon imel da ƙungiyar ta tura na nuna cewa ƙungiyar ba ta goyon bayan zaman tattaunawar.
To kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An ba da rahoton cewa wani fasto ɗan ƙasar Canada haifaffen Koriya ta Arewa wanda ake tsare da shi tun watan Janairu ya amsa cewa ya yi wa ƙasar Koriya ta Arewa zagon ƙasa. Kamfanin dillacin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ya labarta jiya Alhamis cewa Reverend Hyun Soo Lim, faston Ecclesia Presbyterian ta Light Korean da ke birnin Toronto, ya faɗa wani taron manema labarai cewa ya aikata laifin yin zagon kasanta wajen kulle makarkashin mai da wato kasar karkashin mulkin mai ra'ayin addini. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Canada ta ce Canada ta damu matuƙa da batun Lim. Ta ce muna kuma ci gaba da kokarin warware wannan batu ta hanyar diplomasiya. Bata ambaci batun laifin da ake zargin cewa ya amsa aikatawa ba. Ma'aikatan Ecclesia Lim Toronto sun ce ya je Korea ta Arewa ne so fiye da 100. Ya kuma taimaka wajen gina gidajen marayu da gidan kula da marasa lafiya da kuma gudanar da ayyukan jin kai daban-daban. Korea ta Arewa dai ta ce yana fakkewa ne da ayyukan jin kan yana yi mata zagon kasa.
Ma'aikatar kula da ayyukan kiwon kifi da gandun daji ta Amurka ta ce ta fara bincike kan batun kisan zakin nan da ake kira Chesil da aka yi cikin wannan watan. Yayin da likitan haƙori ba Amurka da ake zargi da kashe shi ya ci gaba da ɓuya, ana kuma ci gaba da yin Allah wadai da kisan a duk faɗin duniya. A wata sanarwar da ta fitar ta hanyar sadarwar Twitter, hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kuma ta kasa yin magana da likitan haƙoran Walter Palmer na birnin Eden Prairie, jihar Minnesota. Hukumar ta yi kira ga Palmer ko kuma wakilinsa da ya tuntuɓi jami'an hukumar ta Amurka ba tare da ɓata lokaci ba. Ta bayyana kisan zakin Chesil a matsayin abin takaici, ta ce za ta bi duk inda binciken ya kai ta. Wata majiya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa hukumar kula da ayyukan kiwon kifi da gandun dajin ta Amurka tana gudanar da bincike ne ƙarƙashin wata dokar Amurka da ta haramta kashe namun daji ba tare da izini ba da safara ko kuma sayar da su. A halin da ake ciki kuma, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana nazarin wato korafin da aka gabatar mata, ana kira da ta sakiyar likitan haƙoran da ake zargi da kashe zakin da ake matuƙar ƙauna a Zimbabwe. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda a yayin da ta kaddama kan shugabar hukumar zaɓe ta INEC ba ta ƙare ba, sai kwatsam aka kuma shiga wata takaddamar kan sabon shugaban hukumar tsaron asiri DSS Lawal Daura, wanda PDP ta ce ai shi ma ɗan APC ne, zargin da APC ke cewa bai da tushe. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Yalhikaya.
Mukaddashin shugaban PDP Uche Secondos ya shaida wa taron manema labaru ya tabbatar Lawal Daura ɗan APC ne, kuma shi ya sa ma hukumar DSS ke musgunawa MPDP.
The burden therefore lies squarely on Mr. President to moderate the political ambience in the nation.
Da haka wannan ya zama wajibi, in ji kakakin PDP Olusegun Metu, shugaban ƙasa Buhari ya daidaita lamuran siyasar ƙasar don yiwa dukkanin sassan Najeriya adalci ta hanyar naɗa mutane mukamai ba bisa la'akari da jam'iyyarsu ko addininsu ba. Matakai ko kalaman shugaban ƙasa ka iya bidiro da son zuciyar ƙabilanci da ɓangaranci. Babban sakataren APC Mai Malabu ne ya yi watsi da zargin.
Na farko dai shi ba ɗan jam'iyyarmu ta APC ba ne, tun lokacin da aka fara rajista. An yi rajistarin mutane 100-100 a dukkan mazaɓu. Idan ka je ka duba ba gurin da sunan Lawal Daura ya shigo. Korafe-korafe da suke yi suna tuna baya abubuwa da su suka yi, suke tsoron kamar shi za a musu. Idan ba a manta ba, Marilyn Oga a matsayinta na ita ce kakakinsu, ai ta taɓa ce mana jam'iyyar APC jam'iyyar Boko Haram ne. Mun sani yadda ake amfani da ofishinsu ake siyasa a lokacin. To mu ba wannan ba ne a gabanmu.
A nasu ɓangaren 'yan majalisar nan na APC da ake zargin suna makarkashiya ga shugaba Buhari ta hanyar haɗa kai da MPDP wajen maraba ga shugaban majalisar da ta Bukola Bukola Saraki da mataimakinsa Ikwara Madu ɗan PDP sun ce san ba a yi musu adalci ba. Sanata Isa Hamma mai sauna kan gaba a dattawan.
To wannan ka ai abun dariya ne ma a ce wani ɗan APC zai yi zagon ƙasa a Jiran Muhammadu Buhari. Ko da wadda abinda aka yi jiya ɗin nan wadda ya nuna goyon bawa Saraki dukkan ɗan APC, wannan yana cikin wannan abin. Dukkan abinda Buhari ya kawo a majalisa, da yaddan Allah da yaddan Annabi, ni ko da ni kaɗai ne zan goyi bayan abinda Buhari yake so a wannan majalisa din.
PDP har ila yau na ci gaba da sukar mai rikon ƙwarriyar hukumar zabe Amina Zakari da cewa ba za ta yi wa PDP adalci ba. APC ta bakin mai mala ta ce gwamnati ta duba cancanta ne kamar yadda gwamnatin PDP tun farko ta nada ta hukumar zaben.
Jonathan shi ya nada ta a 2010 mu muka zo muka gaje ta a gurin.
Shincece ku ce zai kare siyasar Najeriya da ke da bangarori, kabilu da addinai daban-daban. Nasiru Adamaili, kamerar Amurka, Najeriya.
Kare kuma a gaida El Hikaya kafin mu ci gaba a sha waƙar Afirka. Lalle dumbuddum to kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumar custom ta Najeriya ta haramta ma wasu manyan kamfanoni hudu masu rassa 17 shigowa da shinkafa a Najeriya saboda nakasa manoman Najeriya da kuma kin biyan haraji. Shugaban hukumar ta custom Alhaji Abdullahi Dikko Indi ya yi karin haske ma wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa.
A filin da nayi da shi, Abdullahi Dikko Inde ya ce ai daga cikin kamfanoni 27 da aka baiwa hurumin shigowa da shinkafa a bara, waɗannan hudun su ne suka zarce adadin da aka basu da ninki 10, kuma sauran sun biya haraji, amma waɗannan hudun ne suka ki su biya harajin.
To wannan abu tun lokacin da shi wancan president kenan ba ka sina yayin magana, na ga ban cewar ba za mu so ba bayan Allah da suke noma shinkafa, ya zama da cewa sun noma shinkafa waje ta danne musu kasuwa, tun da muwa muna son mu fara cin shinkafa da aka noma a Najeriya. To ganin haka na ce musu, to tun da kun shigo da ita kun wuce mazalin da aka ce na rubuta ma ita minista ta finance, na rubuta ma shi minista na ma'aikatar gona, dukkan su ba wanda ya bani aka kwai birzini. Na tafi da farko na je na liha warehouse ɗin nan, aka zo aka ce in buɗe, na buɗe, na kira mutane na ce su zo su biya, na ba su lokaci, na ce su biya ga lokacin da za su biya. Kuma a lokacin da aka ce su shigo, bari in ƙara bayanin wannan, lokacin da aka ce su shigo da wannan ton 1,500, an rage musu farashi saboda ana ganin cewa ana a taimaka musu tunda suna da injinan noma. Aka sa musu kashi 10 na haraji, kashi 20 na tara. Amma ni da kai in za mu shigo da shinkafa nan, za mu shigo da shi kashi 10 na haraji, kashi 60 na tara. Ka ga ni da kai muna da kashi 70, su suna da kashi 30. A ta wajen girciya kuma, wai kasuwar ta ɗan Najeriya ta za a danne. To shi ne na ce ban yadda ba. Na ba su lokaci na ce su biya wannan kashi, yadda ni da kai za mu shigo da shi su ga kashi 70. To shi ne ake ta tsalle-tsalle. Kuma abin da ke daban ta ke ce, duk cikin kafar nan, yawancin su ba 'yan Najeriya ba ne. Yanzu na liƙe, kuma na duk abin su da custom na coki sai sun biya ɗanɗan kuɗin. Kuɗaɗen da ake bin su su ne miliyan 26,000. Kamfani hudu ne wanda suka kaje doka da abin da aka ce su shigo da shi.
Amma baka ganin kamar wannan matsayin naku ko na hukumar ka wanda ya hada da cewa ba za su sake ci gaba da wata mu'amala da kasar Najeriya ba ko wata cinikayya a cikin Najeriya ba sai sun biya wannan harajin da ake neman su biya, zai iya cin karo da dokoki ko ka'idodi na mulkin Najeriya alal misali.
Idan ka ce ne su yi haka, ai in ka san shi ne ba za su yi haka ba. Kuma wannan wani abu ne wanda wasu sun biya, ko aka ce an ba da lamunin nan kuma an ba ku lokaci ku biya saboda kuɗaɗen nan suna da yawa. Kuma Alhaji Umar, abin da nake so in kwatanta cewa ga ƙasa nan kusa da Bokoto ne karamin ƙasa ce. In ka je ko usul aka hura ba mai moci sai ya tsaya. Kuma nan ce ƙasar da duk lokacin da mutum ya yi ɓanna, ya yi cuta, ko an ci hanci, ko an yi ɓanna, ko an yi laifi, sai a ruga kotu. Da an ruga kotu sai a tsarkai da al'amari sai abu ya kai cikin abin da ɗin lokaci. Yanzu ba ɗin cewa ta kai Bokoto. To abin da na sani cewar kotun Najeriya ta san muna da tabbacin cewa duk wani abu da ya shafi hukunci akan haraji ba mu taɓa watsuwa ba a kotun Najeriya. Duk alƙalan Najeriya suna mutunta biyan haraji. Saboda haka muna ƙalubalantar su je kotun.
Shugaban hukumar kwastam ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi.
To Allah ya sauke a gaida Umar, yanzu kuma bari mu koma gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da barista Aisha Ibrahim Ɗankani, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A shirinmu na yau za ku ji amsar tambayar da na yi mata akan ko tana gani rashin ilimi ko al'ada ke janyo danna haƙoƙin mata da ake yi, sai ta ce,
"Har masu ilimin, kamar yadda ce har masu ilimin. Sani ne ni da ke cewar idan yanzu misali ko ina na kai na zauna ina yarinya aka ce an haɗa ni, wani Allah ya haɗa ni da shi an mana aure. Mun zauna a gida mun tara ƴaƴa cewa ina kallon wannan wuri a madogarata rufin asirina. To za a iya wayan gari kamar yadda na ce zan iya sa decade kwana shekara 10 ne, Allah ga shi 20 ne, 30 ne ba ni da tabbas. Ya ci gaba da zama a wani rana ɗaya za a iya harkisa rayuwa ta in tarkata nawa inawa. Babu kuma hukumar da za ta zaunar da ni a gidan, ba hukumar da za ta ce ga inda za ni, babu kuma hukumar da za ta bani wani remedy game da abin da ya faru. Zan iya waye gari ko zama da cewa dama iyaye ba ta kashe kai 30 da presumption is ba sana anymore. To ba ka da inda za ka koma wurin kuma da ka zauna ka sa considerable period of rayuwarka, to ba madogara ba ne.
To bisa ga kundin tsarin mulkin Najeriya, ai mata suna da haƙoƙi daban-daban, kina gani waɗannan haƙoƙin suna da wani tasiri kuwa?
Shine nake faɗa ba tasiri, kamar haƙon me lokacin da nake aiki a kotu, idan yanzu aka ce an waye gari an sallama mace ta tafi, wani zubin da ciki, wani zubin da ɗan yaro, abinda social welfare ta nema ko kuma kotun za ta bayar shine a wani gutsuro, wani negligible sum, kuɗin da bai kai ya kawo a ce misali ka rinka kawo duk wata kotu 2,000 a ba wa mata ta ciyar da ɗanta, ta ciyar da kanta, shine wai ka samu madogara ga wanda aka tsaya ma aka yi wa wannan. Wanda nan babu tunanin ina za ta je, ina za ta kwana, wani zai faru da ita. Haka ake yi har gobe har jibi har gata.
To wace shawara zaki ba mata da suke fuskantar irin wannan matsalar ko kuma yadda za su kaurace wa shiga irin wannan matsalar tunda dai kusan haƙoƙin nan da ake magana na mata a baka suke ko a rubuce kawai amma a zahiri ba a cika amfani da su ba
yawa kamar yadda na gaya mutane inda gaske ne shi ko mara tashi ne da legal system kamata a samu good legal system a ƙasar nan dan babu babu dokar da take yanzu idan muka yarjejeniya aka dauke ni yar shekara 16 18 20 aka hada ni da wani dan tahaliki da Allah ya dami shi muka kama hanya aka ce an mana aure na shekara 20 a gidan nan wai a'a idan aka shekara 20 to ga hakoki na ga nata kuma a'a da zaran an yi auren nan to ga abinda ake kalla kuma ga abinda ba a kalla ne da tadin ba zai ci abinci ba wanda yake tira sai shi abinci in kana son ka takura ku je ku yi dama zai an kai ruwa rana za a je gaban hukuma shi ma a wahale za a tsaga abin da bai kai kawo wanda ba zai ci abincin ba a ce gashi nan a baki in ana so a baki to idan daga cikin tunda al'umma ne al'umma ne ke gaba daya abin da ya shafi mata kuma ya shafi yaran su dan ya shafi yaran kuma ya shafi society din gaba daya sai a nemi platform na neman justice tun farko a duk wani tsari da mutum zai yi a rayuwarsa kuma a kalli abin da samun nasara da kuma rashin ta in aka samu nasara wallahi alhamdulillah ga yanda ake ganin tsare rayuwa idan kuma ba a samu ba ga yanda ake ganin haƙoƙin kowa na namiji ga nashi na mace ga nata na ragowa yara ga nasu zama da kuma an tabbatar da shi to dokan nan sai ta fito karara A B and C ya zama da cewa tana nan idan ba ta nan to mun zalunci kanmu gaba daya ba maganar mata sai yake sai da idan gidaje suka wawwatse community ya lalace society ma lalace shi ne muka haifa abin da muka gani yanzu
To ba kya gani kamar al'ada suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa matsalolin da mata ke fuskanta ta wannan fannin a yanzu haka?
Eh al'ada inda muka interpreting inta ba kamar misali mu musulmai ba mu kaɗai bane musulmai a fannin duniyar nan gowar mataye musulmai da suke a ragowar kasashe na duniya misali ma larabawa wanda daga wajen su addini ne gangaro mana
haka ne
sun kare haƙƙin matayen su a nan ba wai kowa bane ba zai yi a cewa ka ga masinja da albashin 16,000 da mata hudu ba daga nan kai ka san an zalunci ya zalunci kansa ya zalunci kowa ya ma tuci al'umma saboda kawai nema yake yi ya tara mutane da magari da wanda ba a kula zai yi da su ba zama su ne ƴaƴan cibin ya almajiri da ke gani wanda yau su ne victim din mutane za a iya ɗiba su bi mutanen da suke ba masu ɗabi'ar kirki ba kila al'ada ce ta ga amma duk al'ada an wayi gari yanzu ilimi ya maimaye mutane kuma abin da an waye gari abin da aka san cewa matsala ce sai a yadda ita a rungumi abin da aka san cewa zai kawo gyara
masu sauraro a nan kuma za mu da aya ashirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar yanzu a madadin babbar bakuwar tamu barista Aisha Ibrahim Dankani da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To a gaida Innar Iburo yanzu kuma bari mu kada kanan dabo inda Muhammad Salisu Rabu zai ke tafa da sharhin jaridun Hausa
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarin ta mai taken abin da yasa nake farautar ƴan Boko Haram inji Zara JTF a kuma shafi na uku na jaridar ta buga labarin da ke cewa zamu tattauna da ƴan Boko Haram idan yayin da a shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa malamin sakandare yayi wa surukin sa dukan tsiya Har ila jaridar ta Aminiya a shafin ta na bakwai ta buga labari mai taken hana bara a Kaduna yayi daidai amma inji Sheikh Yusuf Sambar riga cikin yayin da a shafin dai na bakwai ta buga labarin da ke cewa Buhari ga Amurka Najeriya ba za ta taba amincewa da auren jinsi ba kamar kowanne mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken tabarbarewar tsaro a yankin arewacin kasar nan Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarin ta mai taken ziyarar Buhari Amurka tarbar alfarma da aka yi masa bukatun da ya je wa Obama da su Amurka ta yi alkawarin taimakawa a kwato kudaden da aka sace A kuma shafi na 15 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken tsakanin da suki da DSS. Muna zargin sa da yunkurin cin amanar kasa inji hukumar tsaro ta farin kaya. Ba a yi mana adalci ba inji da suki. Fayoshe ya kalubalanci Buhari kan da suki. Har ila yau jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken matsalolin harkar noma gwamnonin Arewa ku farka. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum BOE, mai magana Bashir Computer daga nan Maroro, Kalgamman, Kano State, Nigeria. Ina so ba da ra'ayina ta game da so mu aiki na matatun man Najeriya da suka so mu alhamdulillah mu talakawa mun matakan jin daɗin wannan al'amari kuma dama wannan shugaba abinda muke kallo da shi zai kawo gyare-gyare akan ire-iren waɗannan al'amara. Muna fatan yadda wannan Allah ya kai mu kuma nan gaba a samu ta da'iman a Najeriya wacce za ta zama 24 hours.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Mai magana Ayuba Garba Imam tafin madaki a jihar Bauchi. Da farko dai ina mika godiya na ma wannan gidan radio namu na murya America da kuke ba mu dama muke faɗa ra'ayinmu, wato wannan gidan radio kun cancanci mu yaba muku. Allah ya saka muku da alkhairi. Bayan haka kuma ina mika godiya ta ma shi kansa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da Allah Ubangiji ya kaddara ya je kasar Kamaru ya kara ziyaran sa lafiya. Allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya. Muna roƙon Allah ya sa wannan ziyara da ya je ya amfane mu musamman mu ɗan arewa maso gabashin Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmad Dure Bambaro. Gaskiya ba ta neman ado Kando gari jihar Niger Najeriya. Ra'ayina a yau ina bayyana goyen baya ne a game da kasa kamfanin NNPC kashi biyu da mai kula da saka hannun jari da mai kula da gino mai da sai da shi. Wannan abu mu muna bayyana godiyanmu ga Allah da ya sa wannan shugaba kasa aka kirkiro wannan abu wanda bai dan Allah zai amfani Najeriya da 'yan Najeriya manya da kanana. Domin na san ba su kwaikwayi wannan abu ba sai da suka binciki kasashen da suka yi irin wannan abu kuma suke samun ci gaba game da irin wannan tsari da suke bi.
To yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
Rundunar Sojin Najeriya ta ce ta ceto ɗansu mutane 59 da suka hada da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Jami'an sojin sun ce sun kai farmaki a maboyar ƙungiyar Boko Haram kusa da birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa ga cewar jami'an, an kashe 'yan ta'adda da dama aka kuma kwace makamai da kuma motoci. Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mola Umar. Ƙungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin Islamu ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya Alhamis cewa Umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya, sai dai bata yi wani ƙarin haske a kai ba.
To masu saurare, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Grace Alheri Abdu wadda ta tiya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Jim Hammond, ni naku Ibrahim Almasihi Garba ke cewa ku ne lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.